sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Juma'a Mubarak, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Ibrahim, ba mu kanin labarai.
To binta, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar Syria. Kasar Isra'ila na haɓaka tashar makamin nukiliyar ta. Sannan wasu ƴan majalisar dokokin Amurka na son a kawo ƙarshen kaɗaita ma shugaban ƙasa ikon ƙaddamar da harin nukiliya.
To madalla, kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a Najeriya, gwamnatin jihar Sokoto da ke arewacin ƙasar ta tasa ƙiyar wasu magidanta 7 zuwa gidan gyara hali. Bayan da ta sake hallatar da gurfanar da su gaban kotu akan zargin giwa wata yarinya ƴar shekara 12 fyaɗe. Ana tafi da ƙarin bayani. Har yanzu a Najeriya, za ku ji cewa gwamnan jihar Neja, Alhaji Abubakar Sani Bello, ya ce har yanzu ba su ga wani abu daga gwamnatin tarayya ba akan ceto ɗaliban Kagara. Sannan kuma muna tafi da sabon shirin Manuniya, wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Alhamis, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar Syria kan wani ginin da ta ce na wata kungiyar mayaka ne da Iran ke goya ma baya. Wasu jami'ai ne suka gaya ma kafar labarai ta AP, wanda hakan ga dukkan alamu martani ne na harin rokoki da aka kai kan wani muradin Amurka da ke Iraki. A yayin da wannan harin ke iya zama martani na farko da Amurka ta mayar tun bayan hare-haren na makon jiya, ga dukkan alamu takaitacce ne harin, wanda ka iya rage kasadar kazancewar al'amari. Hasali ma, kai harin da aka yi a Syria a maimakon Iraki na iya baima gwamnatin Iraki damar ci gaba da bincike kan harin da aka kai ranar 15 ga watan nan na Fabrairu da ya sanadin raunata Amurkawa. Wani boyayyen wurin kirkiro makamin nukiliya a Isra'ila, wanda ke da matukar tasiri a shirin nukiliyar Isra'ilar da ke sakaye, yana kan samun gine-gine mafiya girma da aka taba yi a wurin a tsawon shekaru gommai, bisa ga wasu hotuna daukar tauraron dan adam da kafar labarai ta AP ta samu. Wani katafaren rami wanda fadinsa ya kai filin kwallon kafa, wanda kuma da alamu zurfinsa a ƙarƙashin ƙasa ya kai tsawon benaye da dama, ƴan mintoci ne kawai tsakaninsa da gajiyayyar tukunyar sarrafa nukiliya da ke cibiyar nazarin nukiliya ta Shimon Peer da ke Negev, daura da birnin Dinoma. Wurin na kunshe da ɗakunan ƙarƙashin ƙasa masu goman shekaru na binciken makamin nukiliya da ake ganin nan ne ake sake sabunta tsaffin zugazugin tukunyar sarrafa makamin nukiliya a Isra'ila. A ƙarƙashin al'adarta ta yungum game da batun nukiliya, ƙasar ta Isra'ila ba ta amincewa ko ƙaryata cewa ta mallaki makamin nukiliya. Hasali ma, tana ɗaya daga cikin ƙasashe hudu kaɗai a duniya waɗanda ba su shiga yarjejeniyar nukiliya ba. Bayan da aka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadin rasa rayuka, gwamnatin kasar ta mai da martani. Sulubin mu na Barma gare ka.
Taron manema labaran da ya kira a ofishinsa a yammacin jiya Alhamis, ministan cikin gida Alkash Alhada ya sanar cewa tarzomar matasan da aka fuskanta a kwanakin nan, wacce kuma ake dangantawa da zaben da ya gabata, yunkuri ne na masu neman mayar da hannun agogo baya a tafiyar demokradiyyar Nijar, wanda kuma ya ce gwamnati ba za ta laminta da shi ba.
Wannan zanga-zanga mu ba mu gane shi ba. Muhammad Usman ya ce Seni ta ce Bazum ya lashe labe, amma shi gaganin su ne suka lashe. Amma ya ce shi ba zancen zanga-zanga ba ne kotu za shi. Kai mai kamawa, sai ka zo ka ce sai an yi zanga-zanga, to nan Nijar ba a yin shi. Wanda duk ya huto ya ce yana lalan abu, kama su za a yi.
Jami'an tsaro sun kama ɗaruruwan mutane yayin da aka kaddamar da farautar wasu manyan 'yan siyasa, in ji shi.
Shi da kanshi hamba ana neman shi.
A sanarwar da ta fitar kungiyar Mojal mai fafutukar bunƙasa harkokin matasa ta bakin shugabanta Siraji Isa, ta shawarci alkali mai kare muradun hukuma ya dauki matakin gurfanar da masu hannu a ta'asar da aka tafka daga yammacin Talatar da ta gabata kawo yau. Hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu, farar hula ɗaya jami'in tsaro guda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma.
Da jima'a ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya gwamnatin jihar Sokoto da ke arewacin ƙasar ta tasa ƙiyar wasu magidanta bakwai zuwa gidan gyara hali bayan da ta sake hallatar da gurfanar da su gaban kotu akan zargin yi wa wata yarinya 'yar shekara 12 fyaɗe. Idan masu sauraro za ku tuna, hakan ya faru ne a shekarar bara ta 2020. Amma bayan an gurfanar da magidantan bakwai a kotu, sai aka yi masu beli, kuma lamarin ya zama kamar ba shari'a za a yi ba, inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da matsin lamba, gwamnatin ta yi alkawarin bin ƙadin shari'ar. Daga Sokoto ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana.
Mutanen su bakwai ɗin an sake gurfanar da su gaban babbar kotu mai daraja ta uku, wadda ke da hurumin sauraron tuhumar da ake musu ta yin fyaɗe ga ƙaramar yarinyar. Lamarin wanda ya faru shekara ta 2020, da farko an gurfanar da su ne gaban kotun majistire wanda ba ta da hurumin sauraron bahasin su, kuma daga baya aka bayar da su beli, lamarin da ya zama tamkar ba shari'a za a yi ba, inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da kuma wasu abubuwa da suka faru, gwamnatin ta yi alwashin bin kadin wannan shari'ar. Yanzu dai an iya cewa gwamnati ta ɗau hanyar cika alwashin da ta yi, domin babban lauyan gwamnati ne da kansa ya shigar da wannan karar gaban kotu. Duk da yake da farko wasu na ganin cewa mutanen da ake tuma sun fi ƙarfin doka. Akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke tsayawa wannan yarinyar, barista Mansur Muhammad, akan ya suka ga wannan lamarin yanzu.
Gaskiya dai kan mun gamsu, kwamishinan shari'a da kanshi ya gabatar da ƙarar su a karanta musu, shi ya jagoranci gabatar da ƙarar tasu a gaban babban kotun jiha.
Kila kuna sa ran idan aka gabatar da shi da kila kotu ta kansu za a yi mayar da adalci?
Da yadda Allah za ta samu adalci, saboda dai akwai shaidu mutanen nan, akwai bidiyo nasu da sun aminta da laifin su, aka ɗauke su ga jawabansu da suka yi, ga kuma ita yarinyar ta san sunan kowa, unguwarsu yadda tana gane su, za ta zo ta ba da shaida. Kuma gaban ita mahaifiyarta a CID lokacin bincike duk sun aminta da laifin su, ita kanta mahaifiyar za ta zo ta ba da shaida sai suka aminta gaban a gabanta a kotu.
Su ma kungiyoyin da ke fafatukar ganin cewa an yi ma yarinyar adalci sun nuna gamsuwa da wannan matakin da gwamnati ta ɗauka yanzu, duk da yake a cewar Rabi'u Bello Gandi na kungiyar Save the Child Initiative, akwai makamanta irin wannan shari'o'in da yawa da ya kamata gwamnatin su ma ta sakawa hannu.
Alhamdulillah, gaskiya mun gode kuma mun ji daɗi ga irin yadda muka ga yanzu ma'aikatar shari'a ta fara ɗaukan mataki domin a hukunta masu aikata irin wannan ayyukan. Saboda a da ba kama ganin wani abu da suke yi, duk da ma binciken wani lokaci ko kuma ya zo kotu sai ka kuma babu lauyan gwamnati wuri. Amma yanzu alhamdulillah har a ce shi Attorney General na jiha gaba ɗaya ya zo domin shalin shari'a, kuma a gaba ce ta kotu ta jiha, kaga wannan abin murna ne kuma abin horin ciki ne. Fatan mu anan shine hakan zai dore, kuma za a yi haka da sauran cases da akwai na cin zarafin ƙananan yara kamar na shaƙe da luwaɗi da sauransu.
Na yi ƙoƙarin jan tabakin babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan Najeriya Suleiman Usman, amma dai abin ya ci tura. Bayan da alƙalin kotun mai shari'a Malami Umar Dogon Daji ya tura mutanen bakwai gidan gyara hali, ya ɗaga sauraron shari'ar zuwa ranar 3 ga watan Maris na wannan shekara da mai so magabatar da shaidu. Da yake gwamnati ta shigo tsamo-tsamo cikin wannan shari'ar, abin jira a gani dai shine wa'adin da za ta ɗauka. Da yake gwamnati tana tinkaho da cewa sashen shari'a ta yana gudanar da shari'a cikin hanzari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To binta, ma'aikatar harkokin cikin gidan India ta bullo da wani shiri na kafa sashen sa ido kan laifukan da ake tabkawa ta amfani da yanar gizo, da ya hada da 'yan sa kai waɗanda za su rika sa ido kan abubuwan da ke gudana don bankaɗo manyan laifukan da ake tabkawa ta yanar gizo ɗin, ciki har da cin zarafin yara, ta'addanci da kuma take-taken nuna ƙiyayya ga ƙasa. Wannan shirin ya daɗa bayyana ne bayan da India ta shiga rage jerin matakan takaita amfani da kafar internet a Jammu da Kashmir. Don a cikin watan Agustan shekara ta 2019 aka takaita saurin kafar ta internet bayan da mazauna yankin suka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da soke sashi na 370 na dokar da ta baiwa yankin mai rinjayen musulmi yancin da ya hada da na amfani da kundin tsarin mulkin sa na kansa. Kullu yaumin a tawagar shugaban Amurka akwai wani hadimin sa soja mai dauke da akwatin da ke kunshe da makullin tayar da makamin nukiliya, don haka shi kadai ke da damar bayar da umarnin amfani da makamin na nukiliya ko kuma mai da martani ta amfani da makamin idan abokan gaba sun je hona su. To amma yanzu yan majalisar dokoki na jam'iyyar shugaban kasa mai ci na bukatar shugaban kasa wato Joe Biden da ya sallamar da wannan ikon da shi kadai ke da shi. Baiwa mutum guda irin wannan ikon na da hadarin gaske, a cewar wata wasikar da wasu yan jam'iyyar Democrat 31 a majalisar wakilai suka rattabawa hannu. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya kira Sarki Salman na Saudiya jiya Alhamis a daidai lokacin da gwamnatinsa ke shirin bayyana wasu bayanan sirri kamar yadda majalisar dokokin tarayyar Amurka ta bayar da umarnin a bayyana, da ake ganin za su tabbatar da laifi kan ɗansa Yarima Muhammad bin Salman kan cewa shi ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan ɗan asalin Saudiya Jamal Khashoggi.
An gaishe ka Ibrahim. Najeriya, gwamnan jihar Neja, Alhaji Abubakar Sani Bello, ya ce har yanzu basu ga wani abu daga gwamnatin tarayya ba akan ceto ɗaliban kakara. Amma duk da hakan, gwamna Bello ya ce suna iya kokarin su wajen ceto yaran. A halin da ake ciki kuma, ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban ya ce har yanzu babu wanda ya tuntube shi akan lamarin. Daga Maiduguri ga wakilin muryar Amurka, Mustafa Nasiru Batsari da rahoton.
Gwamnatin jihar Neja, Najeriya ta ce babu wani hasken da aka samu game da kokarin kubutar da yaran makarantar Kagara. Wannan bayani na gwamnatin jihar Neja dai yana nuna ƙaryata labaran da wasu kafofin yada labarai suka yi na cewa wai an sako yaran makarantar. A wani taron manema labarai, gwamnatin jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce babu wani bayani zuwa yanzu, amma dai suna bin hanyoyin da suka dace domin ganin an kubutar da waɗannan mutane.
Babu wani ƙarin bayani illa in ce duk abubuwan da ya kamata a yi ana yi, kuma na tabbata insha Allah nan da lokaci kaɗan za a sako su. Halin da ake ciki a Najeriya yau, mutane da yawa na da musamman su Fulani suna da ƙorafi kuma ban ga laifinsu ba domin an manta da su. To lokaci ya zo da ya kamata duk abin da ake yi al'umma su ma a yi da su.
A halin da ake ciki dai, shahararren malamin addinin musulunci nan na Kaduna Dr. Ahmad Abubakar Gumi ya yi wata ganawa da wasu 'yan bindigar a ƙarƙashin jagorancin shugabansu da ake kira Dogo Gidi. Gama dai abinda Dr. Gumin ke cewa bayan kammala ganawar.
Solinsu ko ina muka je ɗaya ce cewa jami'an tsaro na shiga wurin neman 'yan ta'addar da aka sani sai ta kashe mutanen da ba su ji suka gani ba. Sannan kuma in sun shiga gari akwai 'yan sa-kai ko kuwa 'yan banga wanda suke faɗa da su, kuma sai suka nuna kamar gwamnati na goyon bayan 'yan sa-kai, za su ce za a kashe bafilla ce 100 ba za a ji ma a labaru ba kwa reporting. Amma in su suka yi rama to za a cika duniya da cewa gashi nan sun yi kisa da kuma dai abubuwa gashi nan suna cikin daji, babu wani abu, ba makarantu, ba asibiti, ba wani abu dai da ake ba su nasu kaso cikin wato kuɗin hukuma.
Kun ba su tabbaci za a yi ne ko kuma menene matsayar ku?
Na wannan karan da tunda yake mun je da jami'an hukuma gwamnati su da kansu sun ji da bakin su kuma sun yi musu bayani cewa yanzu sun lura da wannan al'amarin kuma za a yi dauki matakai.
Gwamnatin jihar Neja dai ta ce ta ji daɗin wannan ganawa ta Gumin da kuma waɗannan 'yan bindiga. Inji gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello.
Kwarai mun ji daɗin zuwan Dr. Gumi, duk da cewa yanzu na gan shi ko minti 10 ba mu yi ba domin zai je ya ta jana'iza, ba mu cikakken bayani ba, amma ya tabbatar mana in ya kai zai dawo so ba mu cikakken bayani.
To sai dai Dr. Ahmad Gumin ya bayyana cewa yan bindigar sun bayyana masa cewa ba su bane suka kwashi daliban kwalejin Kagara ba. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro kada amanta cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama ga sabon shirin Manuniya.
Manuniya. Da alamu dai maganar tsananin tsarin samun tsaro a Najeriya na ƙara matsawa bangon matse marurun wasu jami'an da aka kawo wannan gwamnati da su.
Gwamnatin nan da muka kafa bata biya ma yan Najeriya bukata ba domin an yarda da mu, wanda a 2015 duk na zagarewa na ƙasa. Yanzu daga nan ma zuwa Kaduna ban iya gudawa.
Gwamnonin da ke kan madafin iko a wannan ƙasa ma suna ganin wannan gwamnati ta riga ta gajiya. Dai gwamnan da jahashi tafi kowace jaha shiga cikin tsananin tsamin tsaro tsamo-tsamo ya ce akwai shawarar da yake ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta duba ta. Duk da maganar matsalar tsaron kuma jagorori a Najeriya sun ce an samu sauyi fiye da baya.
Wallahi al'azimu billahi al'azimu mai girma Muhammadu Buhari ya inganta harkar tsaro a ƙasar nan.
Mai sauraro waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje maka a cikin wannan shiri na Manuniya. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniya. Shirin muryar Amurka da ke shirin share fage domin bada damar damawa a bangaren masu mulki da waɗanda ake mulka domin tabbatar da an tattake dukkanin damuwa. Ɗaya daga cikin murginan duwatsun da ake ɗora murhun demokradiyya da su a faɗin duniya shine bada dama ko ƴanci ga ƴan ƙasa su tofa albarkacin bakin su akan abubuwan da suke ganin shugabanni na yi. A inda suke ganin an yi daidai su tabbatar idan ko suna so a daidaita su ne su nusar da gwamnati don ta daidaita. Sai dai da yawa na ganin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na fama da taggaro game da wannan batu domin ƴan arewacin Najeriya na zaman fargabar furta irin abin da ke cikin tantanin makwalatan su game da irin matsalolin da suke gani a wannan kasa. Ko da kadai tun wasu ƴan kasa suka fara bara dan bantare bamborin boye-boye game da irin abubuwan da suke ganin ya kamata a daidaita su. Ko a watan jiya na Janairu a wannan sabuwar shekara sai da aka ji tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa na gaya wa ƴan arewacin Najeriya cewa yin gum da gungume baki saboda shugaban ƙasa ɗan arewa ne ba zai taimaka wa arewacin ba. Ko da kadai kuma tun ma kafin Bafarawan ya bayyana dan baje wannan bayani wasu ƴan ƙasa suke ganin lokaci yayi kawai a gaya wa juna gaskiya. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami na ganin abin da yasa ake baya-baya wajen gaya wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gaskiya shine abin da ka iya biyo baya.
Kaman Buhari abin wanda yake mai ɗaure kai saboda Allah ya bai nasibi cewa baya kuskure a idan mutane duk abin da yake a rayuwarsa idan kai magana ce hamayya ce ko kiyayya wasu na ganin maka masa abokai. Saboda haka irin wannan yanayi ba mizanin hankali ba sanin meye matsayin ka na dan kasa mai ƴanci ka fadar ranka kan komai da komai to ya da wuya ce ga matsayinka.
Wannan yanayin ya ɓe bakin wasu ƴan ƙasa game da maganar gaya wa gwamnati gaskiya kuma bi hana waɗanda da su aka tattago wannan gwamnati irin su Hajiya Naja'atu Muhammad Bullowa su gaya wa duniya cewa a gaskiyar magana dole ne a gaya wa shugaban ƙasan gaskiya ba.
Shi Buhari an ce masa mai gaskiya subhanallah suna ne na Allah haramun ne ma a cewa wani mai gaskiya. Amma dai in har ma kana koranta gaskiya ya aka kai baka so a faɗa maka gaskiya. Shin ƙasar mu ce sai mu salwantar da ita ana faman kashe mutane duk sai mu ɗauke kai. dan muna gudun kar mu bata masa rai shin shi haka yake so ai masa ƙarya
ba wai Hajiya Najat Muhammad ta jam'iyyar APC ne da zaka take da mukami a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba waɗanda suka yi tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari irin su barista Solomon Dalon din da sai da ya zama minista a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari a wadin farko na cikin waɗanda ke ganin a gaskiya amana ce dai aka baiwa jam'iyyar APC da ta yi fafutukar ganin an zabe ta amma dai idan ana magana ta gaskiya a cewar barista Solomon Dalon jam'iyyar ta riga ta gajiya kuma dole a gaya mata gaskiya
a wannan arewa mutum yana ji yana gane za a afka mishi a fidda shi da matansa da yayansa a yi tiyade da matan a gaban yayan da mijin sale nan kuma a kashe mijin a yi awon gaba da matan a ce a arewa wai kafin ka yi noma sai ka biya dan bindiga kuɗi kuma an ka gama noman ka biya shi kuɗi kafin ka zo ka yi girbi gwamnatin nan da muka kafa batun biya ma yan Najeriya bukata ba domin an yarda da mu wanda a 2015 duk na zaga arewa na kasa yanzu daga nan ma zuwa Kaduna bai iya gudawa to saboda haka gwamnati mu ne amma yanzu idan ba mu yi ba daidai ba hakkin mu ne mu fita mu fada
me yi wa wasu yan kasa su ce irin su barista Solomon Dalon na dire irin wannan bayani ne saboda ganin an dungure su gefe guda a tsari irin na gwamnatin da ba su da makami yanzu amma dai wani abu da ka iya warware wannan batu shine waɗanda ke dafa da barafin ikon ma a Najeriya na ganin a gaskiya akwai matsala a kasar da ya kamata a gaya wa juna gaskiya gwamna Aminu Waziri Tambol gwamna ne mai ci yanzu kuma ya ce akwai matsalar tsaro a kusan ko ina a fadin wannan kasa gwamna Aminu Waziri Tambol din jihar Sokoto ma ya sauke sanwar sanarwa da duniya cewa gwamnatin tarayyar nan dai ta riga ta gajiya akan maganar tsarkake tsamin tsaro idan akwai wani abu da za a gani mararatan na maganar matsalar tsaro a tarayyar Najeriya shine yadda ake tadana tarkon ganin an tattare gwamnan jihar Bare-barin Borno gwamna Baba Gana Umar Zulum din da ake ganin shike tsakiyar sananin tsamin tsaro a wannan kasa wanda ke dai gwamna ya ce duk da irin har-haren da ake kai mai lokaci zuwa lokaci ba zai sa ya ji sanyi ko ya sauke sanwar sake salon yadda ake jagoranci ba ba wai kawai bikin bujiro da matsalolin da ke matsawa ƴan ƙasa a duk lokacin da gwamnati ta sauka da kan turba shine damuwar shugabanni ba magana ta matso maslaha ko mafita akan irin abubuwan da ake ganin an riga an sauka daga kan tsari sune shugabannin da ke da hangen ne suke kokarin ganin an kwakulo domin dora gwamnati akan seti kuma me yiwa wannan ne yasa gwamna Baba Gana Umar Zulum na jihar Bare-barin Borno yace akwai abubuwan da yake ganin ya kamata a duba dan tsarkake tsamin tsaro duk da yake a iya cewa babu wani mai inkarin cewa an riga an samu matsala akan maganar tsarkake tsamin tsaro a fadin wannan kasa wasu jami'an jam'iyya mai mulkin da ke dafar barafin iko a tarayyar Najeriya na ganin a gaskiyar magana idan ma akwai matsalar tsaro to gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi sara da sassake wasu daga cikin sassa na irin tsarin tsamin tsaron da ta gani domin yanzu an riga an fara samun seti akan maganar matsalar tsaro Alhaji Alhassan Ado Doguwa shugaban masu rinjaye ne da ya bulla a wajen wani taro a jihar Katsina yana katso wannan batu
a matsayina na shugaban masu rinjaye a zauren majalisar tarayyar Najeriya a madadin dukkan shugabanni na majalisar wakilan tarayyar Najeriya duk dan Najeriya zai tabbatar da shaida cewa halin da muke ciki a yau ya bambanta da halin da muka karbi kasar nan a hannun bakar jam'iyyar PDP wanda suke mulkin kasar nan shekara 16 da suka wuce baya. A karkashin PDP an samu sama da jihohi ƙananan hukumomi 15 'yan Boko Haram 'yan ta'adda sun karɓe su. A karkashin PDP zuwa sallar juma'a da masallatai da coci-coci ya fuskara an kasa. Karkashin mulkin PDP ne hanya ake tare ta kamar yadda ake shan maganin asibiti, a yi da safe, a yi da rana, a yi da daddare. Na yarda har yanzu akwai sauran aiki da ya kamata ya inganta tsaro, amma na faɗa da kakkautan harshe cewar wallahi da azimu billahi da azimu mai girma Muhammadu Buhari ya inganta harkar tsaro a ƙasar nan.
To duka da wannan bikin baje bayani na shugaban masu rinjayen majalisar wakilan tarayyar Najeriya Alhaji Alhassan Ado doguwa ne shirin manuniya na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro batutuwan da kuka ji a cikin wannan shiri, musamman dai Haruna Shehu Maraban Jos da ya tattauna mana da gwamnoni guda biyu, da kuma Madina Daudan da ta yi daudalar ganin ta tattaro mana wasu muryoyi, Isa Lawan Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Madalla a gaida da Isa Lawal Ikara. Masu sauraro da fatan kun ji daɗin shirin manuniya na wannan makon, yanzu kuma sai mu saurari nasihar juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yamma sunana Malam Nur Malam Hamisu anan da magana. Yau nasiha da zamu yi nasiha ne akan yarda da kaddara kuma da tawakkali a wajen Allah. Saboda ita kaddara tana ɗaya daga cikin rukunan imani guda shida, su ne mutum ya bayan ya yarda da Allah da annabcin annabi, kuma akwai kaddara a ciki. Mutum ya yarda da kaddara, ita kaddaran nan Allah ne yake kaddara ta. Duk abin da ka samu ka san daga Allah ne, kuma abin da ka rasa ka ɗauki dangana, ka ɗauki haƙuri, Allah ne bai nufa ba da za ka samu wannan abu. Saboda haka muke jan hankalin ƴan uwa su yi tawakkali a wajen Ubangiji. Wa alallahi fatawakkalu, ga Allah za ku dogara. Sannan inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar, kowane abu mun halitta shi daidai da lokacin shi. In Allah ya sa za ka samu abu, to za ka same shi, in ba za ka samu ba ka rungumi kaddara. Lasiyama wannan zamani lokaci ya zo za a shiga abubuwa ga sanar daban-daban ko siyasar nan. Abinda Allah ya sa rabanka ne ka samu shi ne Allah ya kaddara. Abinda ba rabanka ba ka dangana, karkata da hankali, ka san daga Allah ne. Wannan shi ne cikin imani na dukkanin musulmi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ni yarda da kaddara, ni yarda da abinda Allah ya kaddara mana. Tunda har Allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta, kai ba zaka shirye wanda kake so ba. Sai in Allah ya kaddara mutumin da kake so zai imani, to shi ne zai imani. Haka mulki, in Allah ya kaddara mutumin da zai mulki, shi ne zai mulki. Saboda haka mu dauki kaddara, in mun haɗi mu dauki kaddara, in mun samu ko mu gode ma Allah, shi ne abin da muke nasiya akan shi, akan ƴan uwa su kula da wannan. So sai kaddara tana ɗaya daga cikin cikai imanin mutum, ita ce rukuni na shidda mutum ya da kaddara.
Masha Allah, nasihar juma'a kenan aka saurara. To yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim dan labarai a takaice.
Jiya Alhamis, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar Siriya kan wani ginin da ta ce na wata kungiyar mayaka ne da Iran ke goya ma baya. Wasu jami'ai ne suka gaya ma kafar labarai ta AP, wanda hakan ga dukkan alamu martani ne na harin rokoki da aka kai kan wani muradin Amurka da ke Iraki. A yayin da wannan harin ke iya zama martani na farko da Amurka ta mayar tun bayan hare-haren na makon jiya, ga dukkan alamu takaitacce ne harin, wanda ka iya rage kasadar kazancewar al'amari. Wani boyayyen wurin kirkiro makamin nukiliya a Isra'ila, wanda ke da matukar tasiri a shirin nukiliyar Isra'ila da ke sakaye, yana kan samun gine-gine mafiya girma da aka taba yi a wurin a tsawon shekaru gomai, bisa ga wasu hotuna daukar tauraron dan adam da kafar labarai ta AP ta samu. Wani katafaren rami wanda fadinsa ya kai filin kwallon kafa, wanda kuma da alamu zurfinsa a karkashin kasa ya kai tsawon benaye da dama, yan muntoci ne kawai tsakaninsa da gajiyayyar tukunyar sarrafa nukiliya da ke cibiyar nazarin nukiliya ta Shimon Peer da ke Negev, daura da birnin Dinoma. Wurin na kunshe da dakunan karkashin kasa masu goman shekaru na binciken makamin nukiliya
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce Taku Binti Esteru da ni shirya na kuma gabatar. Nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.